dan adam rayuwarsa baban dan adam musulmi tsakanin abubuwa biyu ce abu na farko a fuskantar ubangiji da kyautata zama da shi ko kuma kyautata ta'amuli da shi na biyu kuma kyautata ta'amuli da abubuwan da Allah ya halitta mutum tsakaninsa da ƴan uwansa mutane mutum tsakaninsa da dabbobi mutum tsakaninsa hatta da muhalli inda yake rayuwa to babu abin da ɗan adam yake da shi a duniyan nan kakaf da Allah ya bashi da ya kai kyawawan ɗabi'u wanda su ne da Hausa muke cewa mu'amala kyakkyawa ko nake idan aka ce mu'amala asali a ilmance ana nufin gudanar da sabga ko rayuwa tsakanin wani da wani ko tsakanin wani ɓangare da wani ɓangare shi ne basura yake cewa transaction wanda wannan ya fi kusa da fiqhu wanda a nan ne ake samun abin da ya shafi harkokin hada-hada ta kuɗi a nan ne ake samun hada-hada ta auratayya a nan ne ake samun abin da ya shafi civil abubuwa da sauransu to amma a irin guri na latta irin wannan in aka ce tasirin mu'amala kyakkyawar mu'amala to abinda kawai ake nufi da mu'amala shine kyawawan halaye da kuma kyawawan ɗabi'u wanda shari'a ta yi kira zuwa ga su waɗannan kyawawan ɗabi'un ya zo a cikin littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zo a cikin hadisin Imam Tirmidhi daga Abu Darda Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min shay'in fil mizan athqal min husn al khuluq babu wani abu da ɗan adam yake samu ya nauyaya mizanin sa ranar alkiyama da ya kai kyawawan ɗabi'u wanda sune ranar alkiyama idan aka zuba ayyukansa da ibadarsa da komai in aka zo kan kyawawan ɗabi'unsa sai a ga kyawawan ɗabi'un nasa sirrin jayi komai ya zo a cikin hadisin wannan Usama Allah ya ƙara yadda gare shi wata rana larabawan ƙauye sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai suka yi masa tambaya a cikin tambayoyin da suka yi masa shine cewa menene mafi girman abin da Allah ya bawa mutum sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu wani abu da Allah ya bawa mutum mai girma da ya kai kyawawan halaye sannan ya tabbata a cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya sifantu da kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halaye wanda ummuna Aisha Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa ma kana ahadun ahsana khuluqan min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babu wani mutum wanda kyawawan halayensa suka kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma da'ahu ahadun min ashabihi wala min ahli baitihi illa qala labbaik saboda daɗin mu'amalarsa da kyawawan halayensa ba wani da zai taɓa kiransa a cikin ƴan gidansa face sai ya amsa kun san mu yanzu idan mai gida ya bunƙasa to in an kira shi baya amsa wannan shine wai cikar iko a cikin gida amma dai ya amsa na'am labbaik labbaiki ba zai amsa ba to amma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama haka ya kasance shi yasa Allah ya saukar da faɗin sa wa innaka la'ala khuluqin azim lallai kai kana kan wayansu ɗabi'u da tadoji da kuma halaye waɗanda suke masu girma ka sha kansu ka haye kansu har sun zama ɗabi'arka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifanta masu kyawawan halaye a cikin alqur'ani wani lokacin kai tsaye wani lokacin kuma a cikin jumlar magana Allah yake wa sa'i'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الله يشكو يغاغاوا يزوا سامن غفرة أوبنجي دكما الجنة wanda girman aljannan nan ta mutun ɗaya kawai yafi girman sammai da kaskai wannan aljanna an tanade ta ne ga masu takawa wayanda suke iya ciyar da abin da Allah ya ba su a lokacin da ake cikin farin ciki lokacin wadata su bayar da yawa wabzar ra'i da lokacin da ake cikin damuwa lokacin talauci dan kadan din ma ba su hakura sai sun bayar wal kaazimin al ghaiba da kuma mutanen da in an bata musu rai suna iya hadiye fushin su al-kaazimin al-ghayb wanda suke hadiye fushi kun ga wannan kyakkyawar tarbiyya ce kyakkyawar mu'amala duk mutumin da zaka takale shi ka fusatar da shi lokacin da ya kamata ya fusata sai kawai wato ainihin ya kauda kansa to hakika wannan mutumin yana da kyakkyawar mu'amala wal 'afina 'anil nas da wanda kuma in an musu laifi suke yin afuwa tsiran gwani والله يحب المحسنين الله ينا صنع سكاوا وانقبي أمات شوتتاوا والذين إذا فعلوا فاحشة سوني وإن إذن سكا أيكا كونو ببليكي سكا يزنا فو سكا يساتا فو سكا يقلما فو سكا يكازتي فو سكا جيو جنبوكا فو سكا يوانا أبدي وانا باشركا با أو ظلموا أنفسهم كوكو مسكا زالين تكن تتهني الكاسا يم أبن دا الله يتي أي بسيس الله أكلو كتيبا da su yi kaza ba sun sha azumi lokacin nan suna cikin shakiyanci to wayannan mutanen fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah suna gama aikin saban sai su kira Allah Allah ya kai mana azaba Allah ya ce yana kaza Allah ya ce kaza fastaghfiru li dhunubihim sai su maza su nemi gafara sai da aljanna bai wanda bai taba sabo ne zai shiga aljanna ba a wanda bai taba sako ba shi sune a farko aljanna amma har wanda suka yi sako suka tuba kowanne irin sako ne su ko da da mutum kafiri ne yazo ya musulunta ballantana kuma laifin da bai kai kafirci ba aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim sai su maza su nemi gafara to wayannan mutanen su ma za su shiga aljanna wa man yaghfiru dhunuba illa Allah to in ba Allah ba waye ma yake iya gafarta zunubai wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun kuma wannan laifin da suka yi ba za su ci gaba da yi ba kuma in dai sun sani to za su daina haka Allah subhanahu wata'ala ya yabe su a cikin suratul ma'ida fa asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'ul muhsinin saboda abin da suke faɗa sai Allah ya saka musu da aljannatain da gonaki suke gudana a ƙarƙashin wannan aljannatan Allah yake haka dama masu kyautatawa masu ciyarwa halaye masu kyautata mu'amalarsu da Allah haka yake daga musu haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zikarta sai ya faɗa aflahal mu'minun lallai mu'mini sun samu gafar alladheena hum fi salatihim khashi'un wa yanda sun zo bautawa Allah sun suna sallah suna da khushu tukarta ubangijin tare da tsoron sa da kuma nuna kauna zuwa gare shi walladheena hum 'anallahi mu'ridun sune wanda ba don su da can banza ko magana banza ko aikin banza kuma kyakkyawar mu'amala ce wallazi na hor lil zakati ba'idun sune wanda suna ba da zakka wallazi na fi turudin hadirin sune wanda suna tsare al'awra illa ala azwajin aw ma malakat aymanu fa innahu ghayru mamlumin wa man ittaba ra'a dhalika fa ulai ka hum al'adun wallazi na hor li amanatin ahdin ra'u والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون حتى اوجه سبحانه وتعالى بيته سيف اولئك يوى في القران كما النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجي من حديث الرسول يوى ان فرقوا دجا نوار ان سمعان الله قال جاء بريشي يجي سوى wata rana ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da aikin da in an yi za a shiga aljanna. Maza da sallama yana zaune sai ga nawa ya zo. Kafin nawa ta ce wani abu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji ka tun an ana biyar su. Na san ka zo ka tambaye ni aikin da in an yi za a shiga aljanna. Sai ya ce bala ya wasu. Na'am ya Rasulullah, abin da nazo yake da Allah ya ce to albirru ummin husnul bur. Abin da yake nufi da aikin da za a yi da aljanna shi shi ne kyakkyawar tarbiyya, kyakkyawar tarbiyya. Shaka duka wanda ya karkace halayensa, to Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama shi da abubuwa da yawa. Wato sai Allah subhanahu wa ta'ala ya karrama shi da kauran mutane a duniya da kuma kauran ubangiji subhanahu wa ta'ala, daga ƙarshe kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shi a cikin aljanna, wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana cewa haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanadi wani gida a can cikin aljanna ga waɗanda a can tsakiyar aljanna ga waɗanda suka kyautata halayensu. Ya zo a cikin hadisin da malamin sun yi magana a kan imaninsa cewa ko mace ce ta auri miji sai ya mutu, sai ta ƙara auren wani mijin, to idan ta koma ranar alƙiyama in za a sa ta a aljanna, za a haɗa ta da miji ɗaya ne sai a zaɓa mata wanda ya fi kyakkyawan halaye da kyawawan ɗabi'u a duniya, wanda ya zauna da ita zaman da ta fi jin daɗi. To kaga wannan abu ne da yake nuna cewa lallai ubangiji subhanahu wa ta'ala yana karrama waɗanda suka kasance suna da kyawawan halaye, wanda babban sakamakon da suke samu kuma shi ne aljanna. Al-Imam Hassan al-Basri Allah ya ji ƙarfi da rahama yake cewa wato in kana so ka gane kyakkyawar mu'amala da kyawawan ɗabi'u da halaye na mumini, shi ne ka samu mutumin da lokacin da ya kamata a sauƙaƙa shi kuma zai sauƙaƙa. Lokacin da ake tsara mutum zai yi abu da ƙarfi ya sassaɓa zai kuma a ya yi wato ya sauƙaƙa, sanda aka taɓa shi ko aka takale shi ko aka ci mutuncinsa ko aka ci zarafinsa. Sa'annan kuma lokacin da abu yake da alaƙa da addini a gaba shi da wasa. Sa'annan kuma ya zanto mutum yana da cikakken imani da kuma yaƙini da kwaɗayin neman ilimi da kuma tattali a rayuwa da kuma wato ainihin wadatar zuci da kuma tausayawa waɗanda suka cancanci tausayawa da kuma yawan karamci. Wannan in ji Imam Hassan al-Basri Allah ya kawo rahama ya ce to duk mutumin da kaga ya fi kwance da wannan, to alama ce ta cewa yana da kyawawan ɗabi'u. Al-Imam Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji ƙarfi da rahama yana cewa mutane masu kyawawan ɗabi'u, masu kyakkyawar mu'amala, su ne waɗanda suke umarni da a yi haƙuri lokacin da jarrabawa ta sauka, kuma suke umarni da a gode wa Allah lokacin da ake cikin yalwa da wadata, kuma suke ba da shawara a yarda da dukkan abin da Allah ya kaddara, sa'annan kuma suna kira zuwa ga wato manya-manyan ɗabi'o'i da kyawawan halaye. To wannan kaɗan daga cikin maganganun wasu malamai kenan da suka yi dangane da abin da ya shafi wurin sulh. Kuma kamar yadda na gaya muku, akwai hadisai da yawa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama da suke kwaisarwa kuma suke jan hankali a kan wato ainihin abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u da kuma kyawawan halaye. To kasancewar ba mu da lokaci da za mu tsawaita zance a kai, sai dai kawai za mu yi ƙoƙari mu ɗauki hoto da sura ta rayuwar magabata, mu ga irin yadda suka kyautata mu'amalarsu da kuma irin abin da kyautata mu'amalar ya janyo. Da kuma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da raguwar annabawa, farkon abin da annabawa suka fara kyautatawa shi ne alaƙa tsakanin su da ubangiji, domin ta kai saboda kyakkyawar mu'amalar annabawa ba wani annabi da aka taɓa cin tuntuɓe da wani kuskure na ba ba dukkan su Allah ya tsirar da su ga gurin kuskure ya zanto rayuwar su gaba ɗaya ta Allah ce wani da wani kuskure da Allah ya ke ba mu labarin su a cikin surar Al-Qur'ani Allah ya gaya mana irin yadda suka yi gwagwarmaya da rayuwa da irin wahalhalun da suka sha da kuma irin yadda dukkanin su wahala tun masifa babu wani annabi da aka taɓa samu wanda ya gaji da irin wahalar da yake sha ya ce to bari ya fasa wannan annabtar tasa ko kuma bari ya daina rautawa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya koma yin wani abu daban da ya shafi rayuwarsa. An yi musu injini amma sun yi haƙuri wa rasulullahi sai a jiro su min qabrika fa haka allazina sakaru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. An yi musu injini an musu wulaƙanci amma duk da haka sai suka yi haƙuri ƙarshe waɗanda suka yi musu injinin da waɗanda suka yi musu wulaƙancin haka suka tsare a banza su kuma annabawa suka koma zuwa ga Allah. Allah ya ba mu labarin min Ibrahim wa laqad atayna Ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin. Allah ya ba mu labarin yadda suka yi da shi da mahaifinsa da yadda mahaifinsa ya dinga tunzuna masa amma duk da haka in ya tashi farko abin da yake gaya masa shi ne ka yi haƙuri. Salamun alaik aminci ya tabbata a gare ka sa'adkaru na ka rabbi zan nema maka gafarar ubangijina. Haka annabi Ibrahim ya dinga yi da mahaifinsa har zuwa lokacin da wato da ya ga abin da suke yi na bauta wa gumaka ya kai inda ya kai ya fito kai ya kalubalance su ya ce uffin lakum wali ma ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Tir da ku kai can ku da abin da kuke bauta wa kuma bayan Allah ku ba ku da hankali ne. Amma duk da haka sai suka ce a ƙona annabi Ibrahim sharbi ku warsu alihatakum in kuntum fa'ilin. Ku ƙona shi ku taimaki allolinku in dai da gaske kuke cewa za ku taimaki allolin naku. Amma da ƙarshe da Allah ya tsere da annabi Ibrahim kulna ya na rufu ni barkan mu salamun ala Ibrahim wa a'udhu bihi kaidan faj'alnahu lil akbari wa najjaynahu wa rumma. Allah ya ba da labarin annabi Lut da irin yadda ya gogayya da mutanensa da irin wahalhalun da ya sha tsakaninsa da mutanensa yake ce musu yanzu a kai a tuna kurkurana min al'alami yanzu ku da toshewar basira da rashin hikima sai ku dinga zai kiwo maza ku tsala abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɓoye muku na mata. Amma duk da haka wulaƙanci suke maza suna gaya masa maganganu masu tagaɗi a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi yake cewa da mutan atayna hukum min ilma annabi Lutu mun ba shi ilimi mun ba shi kuma annabta wa najjaynahu min al-qaryah allati kanat ta'mal al-kaba'ir muka tsere da shi daga garin da suke aikata al-fasha ta namiji ya zai cewa namiji innahum kanu qawman sawi'in fasiqi wa adkhalnahu fi rahmatina muka shigar da annabi Lutu cikin rahmat innahu min al-salihin lalle yana da yake bayan nagartattu. Allah ya ba mu labarin annabi Lutu wanda shi ya riga su ma baki ɗaya amma a tsarin suratul anbiya ce aka kawo su aka kawo shi wannan idna da min qabl Allah ta wala da ake na Ibrahim ma rushi da mutum ma ce wannan haka zalika annabi Nuhu idna da min qabl shi ma da wahalar da insha ba irin kin da kake hanin ba amma da karshe da ya tattara ya hakuri da dukkan abin da kake masa ya koma zuwa ga Allah ya roki Allah taimako sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to jin tsere jirgin ruwa to yana tsere jirgin ruwa amma mutane sun huce sun ganta yana tsere jirgin sai ah ya nu sirka najjar ba'd an kunta nabiyya yanzu kuma ka zama kafinta bayan da kana annabi. Amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yasma'u al-fulk yana cikin tsere wannan jirgin ruwan wa kullama marra alayhi mala'un min qawmihi sakhiru min duk sanda mutane gungun mutane suka wuce suka gan shi yana kera jirgin ruwa sai su dinga masa injini amma bai rama ba bai ci mutuncin su ba bai ci zarafin su ba bai musu kuma sai dai kawai abin da yake cewa in tattaro minna fa inna nattaro minkum kama tattaro tunda injini kuke mana mu ma za a zo lokacin da za mu rama lokacin da Allah zai kama ku kuma mukalle ku ku ce muku gashi nan kun yi imani da abin da Allah ya saukar kuma ga abin da gaya da al'amarin ku ya kasance daga ƙarshe gurin da sauran da rayuwa mu da annabi Nuhu da yadda yayi da yadda mutanen ku suka tilla hukunci su amma da ya hakuri sai ga Allah subhanahu wataala ya tsira da shi Allah ya ce wa sallallahu min al-qawmi alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qawman dhalimin fa aghraqnahum ajma'in annabi Dawud da annabi Sulaiman wa Dawud da Sulaiman kuma yadda suka zauna da mutane lafiya suka gyara tsakaninsu da ubangijinsu sannan Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin annabi Sulaiman da inda ya mu'amalanci aljanu da yanda ya cikuta zamansa da dukkan wanda suke karkashin sa haka Allah ya ba mu labarin annabi Ayyub Allah subhanahu wataala yace cewa wa Ayyuba kuma ka bada labarin annabi Ayyub idna da rabbahu lokacin da rashin lafiya ta same shi ya dinga roƙon Allah an ce ya yi sama da shekara 40 yana kwance jikinsa saboda tsananin rashin lafiya gashin jikinsa dai ya fadi ya zuri wasu ma suna cewa har sai da ta kai jikinsa kamar kai ka ce irin yarinya din nan ba shi da wanda zai taimaka masa sai matarsa kai an ce har wani lokaci ma matarsa ta taɓa aske gashin kanta domin ta samu abin da za su iya biyan buƙatar da su zama kuɗi amma duk da haka ya kyautata tsakaninsa da Allah kuma ya kyautata zamansa da matarsa har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko masa da agaji ga annabi Isma'il Allah ya ba mu labarin sa ga annabi Idris ga annabi Zulkifl dukkansu Allah ya ce wa rasulullahi fi rahmatina innahu kana min as-salihin sannan sai annabi Yunus sirri ban nun shi ma da yadda ya mu'amalanci mutanensa sannan sai annabi Zakariya شيما ابن دار ضروره بلا تذمي فرضا وانت خير الوارثين فرددنا له وهبنا له وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويكوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الله ياتي بك سنا بالخشوعي دعونا زور غير تعرفنا بالخروف فان الله يغاد الاخبار من مريم والتي احسنت فرجها فنفخنا فيه فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين الله سيسر وإن النباء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وإن هذه أمتكم وإن سمي جابور الدين وإن النباء أمتكم الآخرين النباء أمتكم دا الدين مثلاً وإن كما الدين وإن al'ummatan zamani bayan zamani duka duk al'umma ku ce da rubuce da su akan tauhidi ummatan wahida ne kuma da ne ubangijin ku kamar yadda ne ubangiji da farko wa ana rabbukum fa'budun to haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya cinta tsakaninsa da Allah ya kuma cinta tsakaninsa da mutanensa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya jure wa dukkan wauta ta masu wauta ya jure wa dukkan cutarwa ta masu cutarwa da farko dai ba a taɓa kama shi da wani laifi na mugunawa wani ɗan adam a rayuwa ba ba a taɓa har na sun tabbatar da wani maza Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin aiko shi barin cikin jama'a yake ma saboda ya guje wa cutarwa su ya koma kogon hirai bautawa Allah shi kaɗai ku duba wani saboda tsananin kyakkyawar zuciyarsa Nana Khadija ta gayyace shi domin ya taya masa kasuwanci da ya je kyautata mu'amala da wannan kasuwanci ya rike masa amana yasa bata ji nauyi da kunya cewa gaba ta karshe ba ta bushiro masa da cewa tana son ta kuma ya aure ta bai taɓa cewa a'a ba an ce masa sai dai in ba zai iya ba ya aure ta kuma ya zauna da ita ka duba ka gani ƙarami wanda yake da ƙarancin shekaru yana kan ganiyar sanatakar da shekarar 25 ya aure macen da ta kai shekara 40 amma duk da haka ba a taɓa rawaitowa cewa ya yi mata wani abu wanda ta ji ba daɗi shi yasa lokacin da ya dawo daga kogon Hira ya gano mala'ika ya dawo a tsorace ya zo yana cewa lulluɓe ni lulluɓe ni sai ta ce me ya faru ya ce ina tsoron ko dai aljanu ne suka fara kawo barazana to ta san sai kawai ta yi masa magana ta mai hankali kuma wanda magana ta yi daidai da addini ga shi lokacin ba a saukar da musulunci yanzu ya ce shirin zuwa amma sai ta ce wallahi Allah ba zai taɓa wulaƙanta ka ba sai ta fada ta fadi wata kyawawan halayenta sai ta innaka la tasilu rahim tana sada zumunci kenan sada zumunci dalili ne da zai sa Allah ba zai wulakanta ka bai tsorata ka kuma dukkan mutumin da yake sada zumunci to za mu ga yana zama abun karuna a cikin zuciyar mutane sai ka ce me wa tahmilu kalbi sannan duka abin da yake liability ne nauyi ne mutum ya zai maka alaka ɗaya amma sai ka jure maka ba ka taɓa nuna cewa wani ya dame ni idan ƙannanki ne ko yayyanki ko kishiyar babanki ko babanki a gida ko babanki ba za ka taɓa jin cewa ke an ɗora miki ayyuka kowa ba a ɗora maka a sai ki jure ki kai in baki ne suka zo miki ki kace fuskarki ko a cikin zuciyarki kada ki nuna damuwa shine tahammulul kalb ne al-kalb shine mutumin da zai abinda zai zama maka alaka kai liability to sai ka jure maka yanzu akwai malaman da ba su da takarda a rayuwarsu suna gida suna tare da iyali da sun fito waje to ga masu yin ga hadimai nan da murte da takuɗa mota sai muriji ya shigo gaban mota dan agaji ya zauna a gaba waya ma kana so kai ana ta zazzara ido a ji me zaka ce to wani malamin sai ta masifa sai yanzu sai a zo a ka gan shi masifa a karatu in ya zo gida ma ya juyo ma ta rago ma su ba wani kuma sai ka ga ya dake ya yi haƙuri baya jin daɗi ya takura amma duk da haka ko nunawa ba zai ba da shugabanni da sarakai ai tun wannan matsayin da ake suna so su ma su samu shakatawa ba wai duka ne kowa yake so ba amma duk babban mutum ya hamilul kal mutahamilul kal sannan sai ta ce wa taqsibul ma'duma sannan duk mutumin da ya raka in ya zo wajen ka zai samu mutum ne zai ta aika wallahi ka gani na wallahi ba na da ita ce ah to bari ka ko ma dai a cikin hulun a mace ka ba a zo ta ce ke ni na ta inda zan samu ni kari kwana da kudin da zan ga sai a tsaya ta bi ne da ni sai ki ɗauko ɗaya ɗaya ki ba ni a watakila biki ne za a yi kowa ya yi anko ita kaɗai ce ba zai ba dama an kan kala biyu a kai ke kuma kin yi biki sai a ce abin da za a yi bar in ba ki ɗaya ni in saka ɗaya sai ki ɗauko ya fitar ma ki ba ta wai ki yi wani ala an kuɗi ne walau kana bi ko kuma in kuma imanin ki bai kai haka ba cikin su abin da za a tun da yau za a saka wajen nan gobe a saka wajen can to ke ai ɗauki na goben a zuwan mantawa ma ki kai ta na goben ni kuma gobe sai in sa su sai in baki wannan ne yau ba ku zai gane ma ba ki ba sai in mutum zai ke sa ɗauki ne tuktibul ma'dud mutumin da ya rasa sai karɓi ka ba shi akwai mutanen da sun ganka kana neman abu za su yi maka ne kake buƙata ne ke makwabcin tsoli ke su taimaka akwai mutumin da ka taho da mota ko kuma kana ganin wani za a gan shi yana tsaye da mutane don Allah a taimaka su asirin motar da ne ya sanyi ke so ka taimaka masa ina a kowa zai tsaye yanzu ba ma a ba a ran basirin mota jin ne mota ya zama kuma haka kawai ba a ga dama ba ne lanar filin ma a watakila wani zai ce don Allah ta yi fice take da matsala ko za ka taimaka ka ba shi job ko kuma abin ta ga taya kana ba da shi ka ce a ba ka da shi saboda wai kana ɗauri ne to maza Allah ma ba haka yake ba in dai mutum ya rasa shi in yana da shi zai raya sannan kuma wato ilmu ala nawaid al-haq wannan duk abin da yake nauyi in zuwa ya ga ana aikin gayya zai zo ya taimaka wata kuwa yanzu in ana biki sai ta kule daki bare yanzu da ake sanyi sai dai a dafa a kawo maka wasu kuma suna can wani suna ta aiki tuko akwai wa'anda su kuma saboda kyawawan ɗabi'a su da kyakkyawan mu'amala su wato ana saurare na kuwa a saboda kyakkyawar mu'amala su sun kasance duk inda suka sauka duka inda suka sauka wato sai ka gane sun sauka domin kuwa ba sa san jikinsu in dai abu ne na gaskiya to za a ga da su ake yi wasu kuwa sun zama su sai dai a yi su amma ba za su yi ba tunana Khadija ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi kuma ya san da kuma ya yarda haka ake yi ita ba haka mu da Allah kuma ya ci gaba da rayuwa a zo a gaban sa a zage shi ya fito wata rana kawai sai ga abu jahal yana zuwa yanzu har gaban inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya dungure masa kai ya tafke shi har sai ya samu zuwa Allah kuma haka ya ci mutuncin sa ya ci zarafin sa ya Allah da kana ko tanka da shi ne ya yi shi farko farko musulunci lokacin mutanen da suka fita da kai arabin nan saboda yana ga manzon Allah ba shi da taron jama'a da yawa yana koma gida sai ga Amza ya dawo Ibn Abdul Muttalib lokacin da yake rinta ya dawo da kuri da fakarta ya girma annabi sallallahu alaihi wasallam amma da kan a shekaru amma kuma kanin baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga shi dan yana shigowa gida aka ce oh ku yanzu ga ku rafin dan uwan naku a cikin zarafin sa ko dai ba addinin ku dai ba amma ai dan uwan ku ne me ya faru aka ce ai ga abin da Abu Jahal ya masa kawai sai ya hauka kuma sai ya sake fita yayin da ya rinka da Abu Jahal ya fada masa koyin da yake jikin sa sai ya fada masa rushi da wannan tabarin mutu kuma yace to tunda aka nima na musulunci har abin da hakuri ya albarke na ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe masa abokananta a kan idan sa aka kashe Sumayya baba Arma amma ibn Yasir aka kashe baba amma shine Yasir Allah ya kare da abin su amma in yuri tara an masa azaba sai ce sabara ta ala Yasir fa inna masirakum min jahannam wa yahdu ila aljanna wa mushla Utba da Utayba ayyan Abu Lahab suna auren ƴaƴansa Ruqayya da Ummu Kulthum amma zuwan mutunci kiri-kiri matar Abu Lahab ta sace da aka saki ƴaƴan maza ba amma bai taba daga baki ya ce dan me aka saki ƴaƴan sa ko wani ana cikin sai ce ku yi hakuri ku da gida ku cigaba da zama ba da dai ku kai na kuma ne a wurin ayya ku kai hijira da ku ta dawo aka da Madina bayan ta rafiya ku mu kullun tana wannan bakin aure bai fara aura amma Allah ya aje kuma dan ya haka su su bin baki da zuwa matan sa aljanna saboda kyakkyawan mu'amalar da an dawo Madina kai tun ana maka ma Saulat ibn Tuwakin ta zo ta ba shi labari ta ce maka ya Rasulullah ya kamata kai aure matar ka ta miki da mutar ka aure sai ce to budurwa ko ga zaura ta ce to in ka so akwai budurwa in ka so akwai ga zaura ya ce wa tun da ga zaura ta ce to ga Saulat ibn Tuwakin mijinta ya mutu da shi ke kudda ita aka yi hijira zuwa Habasha mijinta ya mutu ta zama abin tausayi ma'ana ba aure zai yi na ji daɗi ba aure zai yi na taimako ga kuma Aisha ƴar gidan dan uwanta Abubakar yace to duk a neman auren nasu ni wannan ya aure ta a matsayin budurwa wannan kuma ya aure ta yake maka mutu haka yake saboda kyakkyawan mu'amalar ta in ya ga mutum yana cikin damuwa sai ya kawo masa dauki Hindu bintu Umayya Ummu Salama mijinta Abu Salama ta aka shayar da su nono da manzo Allah da amma to shika wafa'i da sincerity wafa'i ko manzo Allah sallallahu alaihi yana ganin halin da ta shiga mijinta ya rabu tana cikin damuwa manzo Allah ya ce ta ya ce to da ma ko mijinta dan uwan ta ne sai ce a ga ya mata zai aure ta dan ya janyo ɗayan ta da ke ɗayan sa haka manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbata ai gidan sayyidina Umar Hafsa mijinta ya rabu Allah ya kare da abin shi ma sahabi ne da shi an kashe shi a yakin Uhud da aka yi masa jina jina aka jiji masa ciwo ɗan gidan sai na kuma bayan an dawo daga yakin Uhud jin ka dan kuma sai ya ci kare ka ga ya shahada ce to kuma dama ga ta ƴar sai na Umar tana ga mutunta sai na Umar yanzu yayi wa sai na a Abubakar kai na Abubakar ya ana kawo da kai yau sai na Usman sai na Usman ne kawo da kai yanzu Allah ya ce mi a bana an je yakin Banu Mustalik an gama yakin Banu Mustalik an ciwo ganima aka kawo har da ƴar Al-Harith shi shugaban Banu Mustalik ne kyakkyawar ƴa mai hankali da nutsuwa to wanda aka bawa ita aka da aka raba ganima wanda aka bawa ita ba zai iya rance ne don babban gora sai magogin ƙarfi ya ake ta ga wannan sai haka ne mana ai kowace ƙwarya da abokin birnin ko mace ce in ka je ka auro wacce ka fi ƙarfin ka ba za ka iya zama da ita shi ne wani yana ta ganin mutum yana cewa hai sai mai banza sai mai banza na ce ba sai ji haushin kawai sai ce aikin banza na gaje maka kafa ta mace mata ta kalmi ce kuma dai dukkan ta kalmi kafa ce za ta bashi ce 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 sai ta biyo ta ce amma ka duba ko ta kafa tana da tsari ai ko kuma tana da gaskiya da haka wani lokacin equality bincike a kan daidaito tsakanin mace da namiji shin irin matar da mutum zai aura ta yana da kyau ba dole ba ne amma dai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sawa auren damu na a zauna lafiya idan to aƙalla mutum ya ɗauki matar daraja da kima sa'annan kuma idan to yana da damar da zai iya yi lokacin da ba kuma mutum ɗaya ta zo ta ce Muawiya yana da ma'aurar da Abu Jahl maza za ta ce Abu Jahl dai kullum yana kan hanya adalci ke kuma mace ce mai kawo musulmi ne ke nan ko in mijin ke tafiya ba za ka iya ba to dan kan ya bakki cikin damuwa maza Allah sai bai ba ta shawara ta aure Abu Jahl ko kuma ita ɗan lailafi ba a taɓa ta shi kuma yana duka kun ga an samu matsala kenan ko ya ce Muawiya kuma ulukun talaka ne lama da rabu ba shi da kuɗi ba wai talaka fankan kai ba a'a ita wannan matan tana buƙatar mutumin da yake da halin da zai iya nace da ita a cikin shi kuma Muawiya yanayin tattalin arzikinta ba zai ba shi ikon ya iya riƙe ta ba saboda ba shi da kuɗin da zai iya nace da ita aka ba shi shawara kan ta aure shi to wannan baiwa da wannan mata da aka kawo sunanta Safiya sunanta Jumeiriya bintul Harith sai aka ba shi shawara kamata ne ya je ya yadda ita a wajen wanda zai iya tsaya ko shi an gaya a musamman ɗan nan da aka kawo ka tana da daraja tana da kyau tana da kaza ɗan murjin mutane ke da ma zai tsaye ta manzo Allah ya ce to a kirawo shi nawa za ka tsaya aka yi kiwon da Allah ya gaya to zai manzo Allah ya kalli girmanta a lokacin da take kafin ta zama bai sai ga wannan ta fi cancanta da cigaban zama da ƴaƴa sai ta musulunta sai wanda Allah ya ce to idan kin yarda zan aure ki amma sadakin da zan baki shine ƴan taki ki zama ƴa zan ƴan taki in aure ki sadakin shine ƴan takin da ni ta ce ta yarda saboda cikin manzo Allah kuma ya aure ta kun ga wannan ba kyakkyawan hali bane da kyakkyawan mu'amala to me ya faru a ranar da manzon Allah ya aure ta duk wanda yake da baiwa ɗan gwanin mutsari sai ce a'a kun ga wato da kanmu ke ne ya za a yi kuwa sirkan manzon Allah mai rike su a matsayin bayi a ranar an ƴanta bayi sun fi ɗani saboda albarkacin wannan kyakkyawan hali na annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tafi ga wani balarabin ƙauye yana zuwa ya ratso mutane je shagin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da bargon da ke cikin manzara suna shafi da ya mutu a cikin wani yana da ya ce ta habbai an yi kama zan Allah yana kusa ne shi da ya ce an ce dukiyar Allah tana hannun ka ba ni ba na nawa to in dukiyar Allah tana hannun ka a haka za ka karɓi na kan sai ya ce to ka ke ne sai da ya ka ce shi da manzara za ka ce ko ke shi ko ke da juma da juma shi iya abin da zai fahimta ke aka ɗauke shi aka ɗauke shi shi ke nan kuma sai ya zo abin ya ba shi al'ajabi da yawa suka zo don su zuta da abin sama amma su da kyakkyawan mu'amala su sai su karɓi su ne manzala su kuma ya iya shiga tsakanin mutum da mutum in sun yi ba kai lokacin da wasiyyar su zun ko ya yi nuna aka matar manzan Allah ta zama ina zama babanta da ya buɗe ni mai da kujinta ba wata ran sai suka yi faɗa da Hafsa sai Hafsa ta ce Safiya ƴar gidan Yahudawa sai magana ta yi wa Safiya zafi ne sai ta fashe ba sai manzo Allah kuma ya shigo sai ta ne ta ce ta ce me ya faru ta ce ya Rasulullah Hafsa ce take ce mun ni ƴar Yahudawa ne a zahiri ne ai ƴar Yahudawa ce ba wanda bai yi amma duk da haka a gaya mata dan a bata muku da bai kamata ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai fa wallahi ke zikar annabi ki domin aka bi nasabar tarzar sarar ta tana cikewa zuwa ga annabi Haruna ta kuma annabi kuma yanzu annabi ne yake auren ki dan haka wata daraja ce ta wannan kwantar da hankali kun ga an gaba da bangaren ko amma in da wani mijin ne to sai sun yi fada da abun amma da yake manzon Allah ne ba fada kawai sai jiyo ya samu abu har da azabarta akai wannan da sun yi sai ittaqillaha ya amma sai kuma ki jiro da Allah shi ke nan daga nan magana ta mutu bata sake tashi a Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ya kare da a gare shi yace wallahi tunda nan filinta ban taba hada ido da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ban taba kallon sa ya kallon ba sai kuma wannan Jarir ne ya faɗa amma kowanne sahabi in ya hada ido da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai na Allah ya nuna shi dan ya shigar da garin ciki zuwa a cikin zuciyarka yaro karami ma zai zo ya kama manzo Allah sai zo ka raka ni manzo Allah ya rishi jiji ya raka shi ya je wajen wasa sai ya aje shi kuma sai ya dawo yana waya hawa ta in ya shigo ya shigo ya tarar da kanin Anas ibn Malik kamar yadda Anas ya faɗa yana cin abinci to da ya tashi kamar yanayin cin abincin ba yadda ya kamata ya ci ba sai manzo Allah ya tsaguna kudarci ya ce ya zula kai ɗan yaro san billah in za ka ci abinci ka yi bismillah wa kul bi yaminika kuma ka ci da dama wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka yakku mune ne ka tsalla ka haka ake cin abinci ka ci kaza ka ci ya rabbi za ka ci mutane ba irin lokaci wala rabbi sallama ya shigo ya tafi dan Anas ibn Malik wata rana yana da wani tuntun gai sai tuntun ya mutu yayi ta kuka kamar ranta zai fita saboda yadda yake san tuntun ran nan manzo Allah ya shigo ya tsare shi sai yake tsokan sai ce ya aba umay ma fa alu gai yaro ba amma an masa an sa masa alkunya muka kan kai sa alkunya ka ce to yaran nan dake nan ba ta fasa ba za su kuma da rashin mutunci ko aura duka shekara kano za ka sa mutan amma manzo Allah da kanka bai sa mai abu umay yace ya aba umay ma fa alu gai ina kan tuntun nan naka dan ya tuna maka kukan da yayi ayi dariya Anas ibn Malik yake shekara ta 10 ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ce mai yasa kai abu kaza ba idan ban a idan ne kuma bai taba so me yasa bake abu kaza ba ban ba yace wata ran matan su za su sani a gaba su ne mun fada akan mai abu manzo Allah in shigo yace kuka dan Allah ne isa da Allah ya kaddara da yayi zai kwace shi a wajen matan kuma duk wanda ka zo da matsala manzo Allah sai ya warware maka ita to wannan shi ne ke tsawon mu'amala to haka sahabban ka suka gani haka suka ci gaba da yi sai na Abubakar Allah ya kare da a gare shi Misa dan ƴar uwarsa ne wato babar Misbahu cousin din sai na Abubakar ce to za mu sai na Abubakar ya ɗauko Misa ya dinga ba shi abinci a gidansa yana cikin wanda suka yi hijira to sai aka yi wa Nana Aisha shafi sai ran hadda Misa a cikin wanda suka yi wa Nana Aisha shafi yana Abubakar yana gani sai ce wallahi ba zan ƙara ba wa Mustafa abinci ba na dina daga yau sai Allah ya daukar da wala ya ta lulul fadl minkum wa sa'ati an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wa ya'fu wa yasrafu fiha kulli tawda kai yiran gwani ala kai kuna an ya rabbi Allah lakum Allahu ghafur rahim tun daga ran sai na wuce ce wallahi to na dawo masa da abincin na kuma bazan sake daukewa ba ko me yayi sana ba kuyi kuma cewa shi dan ko dan halali haka sai da Umar yake Allah ya yarda a gare shi yana kan minbari yace ati'u amirakum ko umara akum wasma'u ati'u wasma'u ku saurara ku ji kuma ku yi da'a wani ya tashi yace la fa'atu laka wala la wala sum'a ba za mu ji ba za mu yi da'a ba duk kai mana bayanin abu kaza yana Umar zai tashi Allah ya kuma ce ga yamu yadda Allah ya kasance Allah ya kuma ya yi kuma shikenan ta rufe wata mata ta zo sai da Umar ya tashi yace mun ga yanayi ya canja dan haka dole za mu sa wa mutane gejin abin da za su dinga biya na sadaki wata mata ta tashi ta ce wallahi Umar bai isa ya hana abin da Allah ya iyakarta abin da Allah da manzon sa ba su iyakarta sai na Umar ya tashi ya ce lalle wannan mata ta yi gaskiya Umar ya yi kuskure ya fasa abin da yake ne saboda kyakkyawan mu'amalar sa wata rana ya taho da kaya biki-biki a bayansa yana zuwa sai hango wani mutane sun tuna gari sai suka turo gida su gari sai ya ga alamar kamar giya ce a gidan suke sha suna yin wani abu na alfasha kawai sai ya kawo wani sai ya bubbuga musu kofa ku bude Umar ne Amirul Mu'minin ya ba su umarni suka yi
sai jikin sa bai masa bacci to mutanen nan sai ya ji ya kama sai ya zo tuci akan abin da suke sai ya sauke kaya sai ya haura a cikin gida yana leƙawa sai ya ga tsawon tsawon a cikin leji su kuma su ji zai shigo ba sai kawai ka cika tsoron Allah ya amira mu'minina idan mu mun saba wa Allah ta bangare ɗaya kai kuma ka saba wa Allah ta bangare uku Allah ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kai kuma ka shigo ba tare da an baka izini ba Allah ya ce wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum kuma kai ka shigo kuma Allah ya ce wa atum buyuta min abwabiha wa laysa albirru bi an ta'tu buyuta min zuhuriha walakin biyanna man taqa wa atum buyuta min abwabiha Allah ya ce ku shigo gida ta kofa kai kuma ka hauro kuma Allah ya ce wa la tajassasu kada ku dinga mutsalle kai kuma ka gudu mutsalle dai ba shi da ku ka ce to ya hakuri ya ma manta da me yazo yi yi ma zai fice yana da cikin gari da rasu yanzu ko za su fara aikata wani laifin haka sai na Usman yake Allah ya kare da shi haka sai na Ali yake Allah ya kare da shi wanda duk da za mu kawo misalai misalai na su lokacin da kake gani to haka kuna da Aisha take haka da goma mata kuma da sallama wata rana Safiya mata manzo Allah sallama lokacin mulki sai na Umar sai kawai aka zo aka gaya sai na Umar cewa Safiya har yanzu tana girmama rana asabar sun san yahudawa ran asabar ce ranar zuwa juma'a ba ko to ita ran asabar da ta ci kulliyar cancai ta yi komai ranar asabar mana ita ba juma'a ta ke so ba asabar ta ke so kuma tana ziyartar yahudawa a kuri kuma dai ana so an kawo wato an yi mata munafurci a wajen zai na wani birawa da ke aje a kira wasu aka kira wasu yace ga abin da aka zo aka gaya mana an ce kina kaza kina kaza yace ce to ya amiru mu'minina wallahi dai tunda Allah ya girmama ni ya karrama ni da musulunci ban ƙara nuna sha'awa ta ga ranar asabar ba sai dai wannan duk wanda ya faɗa ya zalunce ni amma yahudawa ka ina ziyartar su a fili ma ba ku ga saboda a ciki akwai ɗan uwan mahaifina da ɗan uwan mahaifina suna da haƙƙin zumunci a kai na yana Umar ya ce wallahi da ma ni na san ba zai rusa haka ba baiwar Allah sai dai amma amiru ne da Allah ya gaya maka wannan magana sai ce ga sanan baiwar ciki ya nuna ta baiwar ta fa mai mata aiki sai ta biya ta ce ke ka baiwar Allah ban cika ba cin ka samu ke nake ba me yasa ke ku kika yi haka me jirgin zai ta ce wallahi shekaru sai to shekan su yake raba ni da kike nan to ku shekan ya yi ƙarya sai dai mu ciki jena in ta ta gura Allah in ke ce ba zaki kalle ne ki ba ka ruwan shi shi zaki da zaki na kama Allah da ran da yar aikin ki ka zai ta miki sharra a wajen mijin ki sai da zamu yi ki ka ce to in ba ka nan maza ne ke shigowa gare to me zaki ce ke kuwa da ake so munafika su suke in fita ta shigo kafin to amma ita ba haka ce ba to yanzu dan Allah wannan matar har abada za ta kare mata shari za ta kare mata shari to haka dai sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake to idan ka taro ta ga ai ma da kike biye da sahabban ta ji ta ji ne ma sallallahu alaihi imam malik Allah ya yi kansa da rahama lokacin Abu Ja'far al-Mansur halifarci gwamnan Madina Ja'far ibn Wahid ya sa saboda fatawa da Imam Malik ya yi akan mutum a tilasta masa ya take ta biyu wanda ya saba wa ra'ayin gwamnati a wannan lokacin yasa aka samu Imam Malik aka yi masa ɗan banzan duka har sai da ta kai hannunsa ma baya iya haɗa hannunsa ko haka ba zai iya yi ba zai iya yin kamar ruwa Allah sai da kai hannunsa saboda yadda aka jinya ta shi lokacin da Abu Ja'far al-Mansur ya zo ya tarar da Imam Malik ya zo hajji ya biyo domin wajen Imam Malik domin ya sa a za su ba sai Imam Malik ya ce ai wallahi tun daga lokacin na yaje ko ma sake ji a wasu ba a zo a cikin Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa da rahama wata rana yana masallaci sai ga wani ya shigo yana shigowa ya kalli Imam Abu Hanifa ya ce kai ne Abu Hanifa ko ya ce munafiki a fuskar ku nuna wa mutane suna Allah ne amma kun fa shedan shedan shi ya dinga zagin sa yana son mutum su abuwa kuma bai sai ya zage shi ce yau sai na tona maka asiri duniya ta san kowa ne gari kamar yadda ake wa magana duk wanda ya samu dama ya tuna mun sai tuna mun yadda ya game wa Abu Hanifa takas za mu fara sani zai ce ya hawa da ya share tashi ya fita daga masallaci ana kallon mutumin ya bi shi ya ci gaba da zagin sa har sai da Imam Abu Hanifa ya je kofar gidansa zai shiga gida sai ya tsaya mutumin ya ci gaba da zagin sa ko mutumin ya shiru ya ji sai Abu Hanifa ya ce ba Allah ka zama saboda ba na so in ta kula maka in shiga gida ko wani abu da kake so kai kada mun baka da'a ba saboda ba sai wata kira a cikin abin da ka faɗa in samu abin da zai ke gyarawa a cikin ina nan halaye na sai ko mutum ya shiru ya ce to me za ba karama ku ce to ya za a rama asali ko daga sai kake ya ce to dan Allah ka yaje mun wallahi duk ƙarya nake ce wallahi tun da na fito daga masallaci na ma da ma na yaje yanzu wannan gaba in yaji ana rayu Abu Hanifa ba Ali Zain al-Abidi jikan Sayyidina Ali dan gidan Sayyidina Husaini Allah ya kare da a gare su baki daya sun dan samu sabani da shi da Al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali dan kodin din sa kenan ko dan gidan Sayyidina Hasan shi kuma dan gidan Sayyidina Husaini ne to kura gari da muka gari a wannan fadan da ne a nan to shi Al-Hasan ibn al-Hasan sai ya shigo masallaci yana da Imam Zain al-Abidi daga kai da shi ya zo ya masa takas a gaban jama'a ya ga mutum zara mutum shi ko zai na alifin da ya tsoro ya ce komai ba har sai da wannan ya ga mutum zara kun nasa ya komai kawai sai ya tashi ya tafiyar sa sai can cikin dare zai na alifin sai ya shirya sai ya tashi ya kuma gidan alhaji ya kwanta da alhaji ya buɗe ya ce kan kwana game da abin da ya faru tsakanin shi ne na zo game da abubuwan da ka faɗa na duk ka faɗa abubuwa game da ni to Allah ya saka maka da alheri in dai da gaske kake lallai ina yin waɗannan abubuwan da ka faɗa to ka taya ni addu'a Allah ya yafe ni Allah ya gafarta min kuma ya yafe ni in kuma ƙarya kake yi to ina fatan Allah ya yafe ni kada ya kawo ka da ni na barka da kai kuma Allah ya tabbata wannan bau wata rana Mu'awiya ya ci dan Abi Sufyan Allah ya kare da a gare shi yana tafe sai ga wani daga cikin wato a daga cikin talakawa yana tsure wa Mu'awiya magana shi ne ba amir mu'minin a lokacin yana cewa assalamu alayka ayyuha al-aji kai dan da ko ma'aikaci wanda muka sa mana aikin balago amince Allah ya tabbata gare ka fada wasu ta dasa mai tsawa Mu'awiya sai ya ce me ya faru aka ce kaji abin da ake cewa yana cewa ayyuhal aji wai kai ne ma'aikaci dan kwadar ne wace wallahi shi ya ko wani haka nake aji aji ne ni domin ni ba ba kin ko wani da ba wannan Allah sai ya fara wata rana sai Mu'awiya da Mu'awiya sun samu matsala da shi da Abdullahi bin Zubair akan wani fili na fili ne ko gona ta fatana cikin ta Abdullahi bin Zubair to shi Abdullahi bin Zubair yana da zafin takaicin matsalar ta faru tsakanin sai na Mu'awiya da Sayyidina Ali Allah ya kare da a gare shi sai na Mu'awiya sai ya nemi a Sayyidina Abdullahi bin Zubair ya kara masa taku ɗaya domin ya kada katanga a cikin gonar tasa ana aika masa aka gaya wa Abdullahi bin Zubair ya ce to a gaya musu masu cin hantar mutane bai ita ba ana gaya wa Mu'awiya sai ya murmushi sai ya ce to a gaya masa ɗan gidan zafin mutsatsai sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni na ma ban masa tawo gona gaba ɗaya ya hada tun daga lokacin sai Ibn Zubair ya ce zan nauyi Mu'awiya to haka suke Imam Shafi'i Allah ya ji kansa da rahama an ci mutuncin sa an taka shi amma yayi abu bai taka tantawa wata rana shi da dalibin sa Yunus ibn Abdul A'la suka tattauna akan wannan matsala
to shafi'i ya faɗa Yunus din ya faɗa akai musu akai zafi kowa ya ci zafi har aka rawa to sai Yunus ya damu da yawa wata rana sai ya gamu da Imam Shafi'i a kan hanya sai Imam Shafi'i ya ga ya an tsawo sai ya bi shi ya ga mai hannun sai ya ce ya Abu Musa haba Abu Musa yanzu dan Allah dan mun samu sabani akan matsala daya wanda mu zauna mu cigaba da yin wantakar mu ba sai ga hannun sa ya rungume shi shi ke nan magana ta rungume shi Yunus ya ce wallahi a lokacin sai na fahimci fiqhu da fahimta ta wannan malamin Imam Shafi'i bayan da zai ka taba su wai salama Ibn Hubayra Allah ya kansa da rahama waziri ne shi wazir Ibn Hubayra ga mulki ga tsoron Allah ga wadata ga ilimi to ana majalisi yana majalisi yana cikin ana karatu sai aka rubuta masa matsala sai shi Ibn Hubayra ya ce wannan matsalar duka a cikin malamai Imam Ahmad ne ya taba akan ta kawai Malik bai taba akan ta ba Abu Hanifa bai taba ba Shafi'i bai taba to akwai wani malami ba Maliki a wurin kawai sai ya tashi sai ce ba haka bane ba Imam Malik ma ya taba akan wannan matsala to majalisi Ibn Hubayra duka mahal shaqan ba lana ne a wasa da Ibn Hubayra ce to shikenan a je a ɗauko da tattaban malikiya aka bazar da tattaban malikiya aka bazar sai a ga malikiya ba su ba kan wannan matsala sai rabu sai ya tashi cewa tabbas Maliki ya taba akan wannan matsala malamai suka ce ga shi mun duba kai kuwa akai tayi mutumin nan amma saboda bala'in nasu da musu yace shi san ma riga ta faɗa wannan matsala sai ran Ibn Hubayra ta ce ce ayi bihimatin an kai wani irin dabba ne duka malaman nan ba ka ganin mutuncin su da girman su a ce maka Malik bai tafi ba ka ce kai ba ka da hankali ne ka mutumin sai kuma ya shiru in kai ne za ka ƙara dawo karatu a ce ma dabba gobe kuma sai ya dawo ka ci gaba da karatu za a fara karatu ke nan mai karatu zai fara karanta sai Ibn Hubayra ya ce ku dakata kada a fara karatu nan jiya wannan bawan Allah ya yi mana nasi akan wata matsala kuma har ya kusantar da mu har mun gaya masa magana to da Allah ya yi hakuri natin da yake janyo muku wannan magana amma ba za a fara karatu ba sai ya rama abin da na gaya masa saboda haka yanzu ya rama abin da na faɗa shikenan sai ce a shi wallahi da zai rama yace a shi kuma san ba zai yadda ba saboda sai a kasa ba su zo kan da ya gaya masa shi kuma yana cewa wallahi da sai ya kashe da kuka shi ma sai ya kashe da kuka majalisin duk sai aka yi kuka so da kyawo kyakkyawar mu'amala irin ta malaman nan din sai ce to shi wallahi da zai amince a cigaba da karatun nan ba sai dai ayuwa ita wannan kalmar kima ta kuɗi sai ya biya sannan zai samu ya ce mai kai wata irin dabba ce wannan kalmar da ya gaya masa amma ke so nawa kika taɓa gaya wa amon ki ko ɗaya ki banza dabba da ka haka fa ake cewa Ya ta na ya mamba da ya ce. To kun da wanda ya faru da ruwa. Karshe sai ya ce to sai da karshe shi da kansa ya ce to a ba shi dirhami ɗari. Dinari ɗari kai aka ga aka ko dinari ɗari aka ba shi. Kage ta ta kyakkyawan hali ta kyakkyawan mu'amala wanda wannan shi zai sa mutumin da yake kin ka ba sai dawo yana ka idan ba da lafiya ne a san da lafiya bainaka wa bainahu mala ruwa ka kawo ni a san yin ina mala dole ne ko kuma shayi bai da lafiya bainaka wa bainahu adawatun ka annahu wali shan to haka ba ka yi Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya yanka da rahama shekara nawa akai ana tuntunta ana zani shi ana daukar da wani kurkuku zuwa wani kurkuku aka kashe abokan nan guda wasu akan matsala daya ta kance ya ce wa Qur'ani halittar da ake amma da karshe da Allah ya taimake shi aka yaye masa wannan mihina da wannan musiba da aka zo ana tambayar sa game da Abu Ishaq al-muqtadi billah wanda shine wanda ya tabbata masa wannan bala'i ya dinga zaki ya dinga sawa ana zani shi kuma ya rantsuwa Muhammad Amin ne rantsuwa sai ya kashe shi yace ina wayannan suna da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam har al-qiyama kuma su kike a turo ni a ce na kawo karar ku wallahi na yaje ni har abada in dai matsala ta ce to ba ku da matsala ni kam na yaje ku har abada haka malamai suke Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Allah ya yanka da rahama tun da ya taso yana karin ya fara fatawa har ya mutu karshe a kan kuke ya mutu kuma duk kurkukun da yake shiga malamai ne suke zawa a sashi a kuma kun ci zara kun ta kun wulakanta shi akwai lokacin da sai da su fata aka tara masa gajiya aka yi masa dukan tsiya aka fatattake shi ma karshe akan matsalar da shi ne yake da gaskiya karshe ya koma can wani masallaci a bakin wani gefen wani kogi har sai da sarkin garin hankalinsa ya tashi ya tattara mutane masu daraja da manyan mutanen gari aka ce wannan mutumin an zalunce shi kar Allah ya kama mu da laifinsa da aka aje duk inda yake a nemo shi a bashi hakuri aka dinga cewayawa duk yar aka samu shi a bakin mu a cikin wannan masallacin aka ce musu to zan Allah kashi mun zo da mutane da za mu sa su kona garin nan gaba ɗaya za su kona da aka zo mu je ta nuna wa'anda suka yi naka an sai ce ina ni wallahi na yaje su cin kafin su zo nan dan kana ne zan sa a wani kata mu kare suka ji duniyar nan suka ce ina da mutum ba zai zuwa ba dole haka aka hakura da shi lokacin sarki An-Nasir Malikun Nasir yana farauta to a lokacin bugayen malaman nan suka dinga zuwa suna sawa ana kama irin duniya ana kuke shi a kurkun ba irin kurkun da ba kai shi ba an azabtar da shi an masa kaza an masa kaza to ana nan muzaffar rukunuddin sai ya shirya ku sai ya hamfarar da gwamnatin Malikun Nasir sai ya kwace miki sai ya kama Malikun Nasir to da ya kama shi wa'ansan malaman na fada malam fada da suka tattaro kuma ya suka dawo wajen wannan muzaffar an sai suka ringa faɗar ma sharrin shi al-Malikun Nasir an gane to ana da ana nan Malikun Nasir an kore shi amma ya dinga bi a hankali har Allah ya taimake shi ya hanbar da gwamnatin wannan babbar rukunin daula a rukunin din da ya fata miki a hannunsa da ya hanbar da shi duk kuma an san malaman da suna karkashin su suka gaji duk wannan zartin yanzu kuma ya rabu kai kai Allah da shi kuma sai ya ce to shikenan tunda haka ne shi ma zai karɓi mataki na siyasa a kan malamin nan gaskiya za a kakka mu yace to ai sun suka sa dama na kulle Ibn Taymiyyah ashe Ibn Taymiyyah ya ji da gaskiya ya sa sau ya shirya ya sa shi ko ya sa aka kace Ibn Taymiyyah aka kawo shi har fada shi yace to abin da nake so da kai shi ne ka ji halin da ake ciki lokacin da nake kan bulletin ka ga wani kan mana fara da yaro to cewa an kashe ta ka ga kawani shi ma ya ce an kashe ta ka gan su a ce muna da kai ne ma wannan karshe aka hamfar da gwamnati na kuma sai suka koma gindin wancan nema abin da suka yi maka na shirin da suka dinga yi to da kai yanzu na janyo ka na mutu da kai kuma da ni ka ga an mai kace ina da dalili kan 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 da tsara kura shi ga gwamnati suka fara malamin kake ga wannan magana kike kai da Ibn Taymiyyah kallu fa sa suka yi aka shefa ba kallu fa malam wannan ba su suka sa da kulle ka ba su suka sa da kaza kace to ai ba kai suka yi wani suka yi wani na ruwan ka wannan abu ne na mu na ka yace kakka ba mu kunya mu yace ai ko wallahi in ka kashe wannan nan ba amma to kana cikin garin gwamnatin ka ba za ta dole wa Allah yake kallo yake tauta ya in ba su ba wa ke ilmin tattalin jama'a in ba su ba yawanci malaman nan kan ya gwala wannan sarki yace kuma bana tare da kai kuma in ka kuskura kace za ka yi zuwa Allah ya yi ka kaza wani ke cewa wadittu ni wallahi ina ma dai a ce ni in samu damar iya mu'amala da abokanai na kamar da Ibn Taymiyyah yake mu'amala da makiyansa akwai wani malami na shakkun malami da maliki wanda ya dasa wa Ibn Taymiyyah mummunar gaba gaba ta kin karawa to suna cikin haka sai Allah ya sa ya mutu yana mutuwa ibnu qayyim da kansa izo ida ibnu taymiya yace al-bashirin kai yace Allah ya karbi rayuwar wannan mutum mabukin malamin da yake cutar da kai ibnu taymiya yace da ibnu qayyim haba
ina ganin ka da mutuwa hankali inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un ina tayar ta tabe zabi ko ina da kai gidan shi wannan malamin yana zuwa ce da iyalansa abin da nake so da ku shine ina muku cikakkiyar ta'aziyya Allah ya gafarta masa kuma ni yanzu na mai gurbin ta duk wani abu da yake muku na rayuwa kawai ku karashin ta azo wani na ne da mai insafa kuma wannan shi ya faru tsakanin Ibn Jarir al-Qadri da Dawud al-Zahiri sallallahu alaihi wa sallam Dawud al-Zahiri ya rusu kin tautawa da Ibn Jarir al-Qadri ya wa Dawud al-Zahiri to haka ake san cikakkiyar mu'amala kai ko kai ne da gaskiya in ka fahimci cewa bayyana gaskiya amfaninta bai kai kyautatawa mutanen ba to ka kyautata shi ya fi Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya ransa da rahama malamin sa Nuruddin al-Haythami yayi wani babban littafi a yayin sa Majmu'ul Zawaid wa Mubtada'ul Khawarij ya tattara hadisan da ke cikin Musnad Imam Ahmad da Mu'jam al-Tabarani al-Kabir da Mu'jam al-Saghir da Mu'jam al-Awsat na Tabarani da Musnad al-Bazzar da Musnad Ali Ala wannan littafan guda shida hadisan da ke cikin su wanda babu su a cikin Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah sai wannan zawadi din ya tattare shi ya shashara ina dai to Ibn Hajar yace na karanta Majmu'ul Zawaid din na ga kitabi ne mai fa'ida to amma shi Haythami Allah ya ransa da rahama yayi kusurai da yawa akwai abubuwa da kuskure ne shi ya zuci daidai ne to Ibn Hajar din shine dalili yace sai na tattara wannan kusurai a wajen ta ina so in fitar da littafi sai na gani ya je sunan Haythami aka ce ai dalilin ka Ibn Hajar ya tattara kusurai kai zai littafi da yake sai hankalin Haythami tashi amma bai hana Ibn Hajar ba sai ya damu sai labari ya zo Ibn Hajar cewa Haythami ya damu da wannan abin da Ibn Hajar yi kawai Ibn Hajar sai ya kona da samun ya ba ta ba shi ya kanta yake cewa kuntu katta sabatu awhamahu fil majma' فبلغني انه بلغه ذلك فشق عليه فتركه da yayi da musu amfani amma ya fi kula da kaidar kada malamin ya ransa ya baci da tsoranci za ka yi in ka san cewa in kai rajin a tsoron mutum na alkhairi mai kirki da abin zai dame shi to dole ka kawo mu'amala abin da ake so kar ka yi gane Ibn Taymiya yana cikin kurkuku sun san akwai kurkuku yanki to sai aka hana shi an samu da yana kurkukun ma rubuce yake sai aka hana shi alƙalami aka hana shi tawada aka hana shi tafi kawai aka bar shi a haka to lokacin da ajali ya zo masa kamar da Ibn Taymiya ne sai yana cikin muguwar rashin lafiya ta tsananta to wani daga cikin mugayen malaman da suka sabbaba zuwa kurkukun sai ya kalle tunani ya ga dai kai yanzu mutumin nan an yi mutu bai zamu ji ce da Allah sai ya samu ya haka kai da wasu masu tsaron kurkukun ya ce shi yana koyi da Ibn Taymiya sai zai samu Ibn Taymiya a cikin mawuyacin hali ya tabbatar da wannan da ƙyar zai tashi sai ya ce zamu Allah in faɗa maka gaskiya tsakanin Allah mun zalunce ka amma ni dai dan Allah ka ce maka ne sai da na je na koma ga Allah mun san da ce da Allah sai Ibn Taymiya ya ce shi wallahi ya kai dukkan wanda suka samu a kawo mana ci shigowa ta nan na ya ji ne ka je duk ka gaya musu ba wanda na kullaka in dai in ne ka shiga aljanna ba wa haka wani mutane girmama na gaba tausaya wa kasa kyautatawa dukkan wanda ya tantance a kyautatawa a wannan zamanin bin ba Allah ya kansa da rahama Sheikh Abdul Aziz bin Baz kan taro ne babban mufti na Saudiya Sheikh Al-Azhar shugaban jami'ar Al-Azhar na wancan lokacin an tsawon Allah ya ji kansa da rahama lokacin da bin Baz yake shugaban jami'ar Islamiyya ta Madina Sheikh Al-Azhar a lokacin shine shugaban bangaren tafsiri a Madina an aro Sheikh Al-Azhar kafin ya zama Sheikh Al-Azhar to a lokacin yana kan tafsiri na sunna domin yana da tafsirin sa da ya kama ikhtisar ne na tafsirin Ibn Kathir yaya da duniya ma mutum an amfana shi amma da ya koma Misra saboda yanayi na siyasa aka yi masa Sheikh Al-Azhar sai ya canja ya koma aqida a Shari'a
kuma sai zuto yana yaki da sunna. To duka an ce shekul azhar kuma shine babban malami a misra, sai wani dalili ya sa ya zo Saudiya. To a cikin wuraren da zai je zai kai wa Bilbal ziyara, tunda an yi lokacin da a ƙarƙashin Bilbal da kuma Bilbal shine shugaban malami a Saudiya. To don haka sai malamai suka taro, manyan malaman Saudiya sai suka ce to ana gafar ta mala dama ta samu ta da'awa. Bawan Allah nan yana kawo hari da aqidar salafiyya ta sunna. To muna so ku yi muƙabala duniya ta ji a gaya masa ra'ayin sa na gane yasa ya bar ra'ayin sa na da. Din ba sai su shi kenan farko da za a yi haka insha Allah. Suna zuwa sun haɗu da Sheikhul Azhar, za a ci abinci, za a yi wani liyafa haka da sauransu. Sai din ba zai ce da shi a ranka ya daɗe Sheikhul Azhar, ne ra'ayin ka mu tattauna akan matsaloli na aqida da muke da saɓani. Da shi Sheikhul Azhar ya san me za a tattauna a kai, sai ce da din ba alaƙawar jama'a, ni ba ƙoni a wajenka, kuma kai an san ka da karamci. Tattauna a kan wannan topic ɗin zai iya sa damuwa a zuciya ta ko damuwa ka. Ina ganin ba rashin sai Allah ba mun bar shi kamar yadda kake so dai ƙara ta da magana. Tab an kai ne ya ta ka sai to jama'a kun ji tun anan an cin shi an kure shi. Mu ne yanzu muke son yi muƙabala da mutum don mu kure shi mu nuna wa duniya cewa ya yi kuskure. Imam Shafi ya ce ko ni ban taɓa muƙabala da mutum ba sai ina roƙon Allah ya sa shi ne da gaskiya, domin ni in fa'idanci da gaskiyar sa ba yadda a ce ni ne da gaskiya shi ya biyo ni. Wata rana wani mutum ya zo wurin Bilbal ya ce don Allah yana so ya taimaka masa da rance na kuɗi riyal 2,700 miliyoyi kuɗi ne a Najeriya, ɗaruruwan miliyoyi riyal 2,700 ya ce saboda wata harka ce ta taso kuma ya rika inda zai samu kuɗin. Bilbal yana da kuɗi sai ya sa hannu aka ba shi a ofis ɗinsa aka fitar masa da naira riyal 2,700. Ba Allah nan wani tudu wani gangare ila ya saka wannan kuɗin sun salwanta sai daina zuwa makaranta aka ma daina ganin sa. Wallahi mai ruwa yake gaya mana cewa duk ya rage da rasuwar Bimba ya kusa mutuwa kawai sai ya tuna mutumin nan. Maƙudan kuɗi ne fa, in mutum ya bawa iyalinsa wannan kuɗin in ya mutu to hajji ko jini zai zo sun tarar da kuɗin ba za su tafi ba. Bimba sai ta ina bawan Allah nan ne aka ji dai cewa dai ba wani labari, sai ran nan ya zo ofis sai ya sa sakataren ofis na sai buga mana waya, aka buga ofis waya ofis kuma na mutum biyu ta yi mutum aka ce mai daga ofishin Bimbal mai Bimbal yana kalla mana shi mutumin yana na kyarkata. Bimbal ya ɗan wayar ya ce bawan Allah bana bi ba ma ganin ka ba ma jin daɗi, ya ce kuma na yi wata mantuwa so nake in gama kuɗin nan mabarance na baka ba kyauta na ba sura karkasa wata damuwa a zuciyarka da Allah a dawo a ci gaba da karatu. Ba wanda ya ji kuma sai da ya mutu aka kama wannan kasa. An ce wata ramuwan ya zo wajensa neman taimako, ya zo neman taimako riyal 10,000. Riyal 10,000 a yanzu nawa kenan? Naira miliyan 1,100 kuke. Taimako ko wani talaka daga ƙauye ya zo ne taimako, mu yanzu taimakon da ake nema a wajen ma'aikiya na shifanin shinkafa ne ko buhun shinkafa in ya tsananta. Amma Bimbal kawai ya rubuta shi neman taimako yuzuri kawai mutumin ko Bimbal ya sa aka yi masa aka rubuta masa cek na riyal 10,000. To kun san balaraban ƙauye ga ƙauyenci. To a cek ana rubutawa da daudin wat ko a jikin cek za ka rubuta kuɗin misali 10,000 riyal za ka rubuta 10,000 riyal kuma za ka rubuta in figures ko. To shi bai iya karatu ba bai san an rubuta in wat ba amma ya san yadda ake rubuta nan ba, kuma zero a wajen Laraba ɗigo ne sai ya samu zero irin wanda aka yi rubutu sai ya ƙara ɗigo ɗaya a wajen riyal 10,000 sai ya zama nawa 100,000 ko sai ya zama 100,000. To yana zuwa wajen kashiya a banki, kashiya yana karɓa sai ga akwai inconsistency ga contradiction nan an zuwa 100,000 nan kuma in what a rubuta 10,000 to wanne ne dai sai zama cikin yawa. To kun ga irin wannan akwai wani abu da ake a banki sai a rubuta a DAN to in ka je ka faro kudi a banki in dai ba check din ka wani daga an sa DAM to kawai dai da matsala ma'ana drawer attention needed ana buƙatar shi wanda ya rubuto check din ko ya zo ko kuma ya sake rubuto wani ana dai buƙatar bayani daga wajen nan to har ya rubuta masa DAM din sai kuma ya ce sai tura wa shugaban sa yace da Allah duba check din nan ka gani kaga wata matsala shi kuma yana gani aka ce a miƙa manager ana cewa manager sai sa aka kira mashi aka ce nawa aka rubuta ma ya ce 1000 sai sa aka kira mashi aka kira mashi sai aka nemo number official mufti shi ne ba sai aka buga sai da aka official na dauka sai aka ce da Allah an rubuto wani check yanzu ne lamba ka za su duba duplicate na check din ko kuma su duba inda suka yi recording shin ya abin da kai suna yi ba ta ce riyal da kubo ya ce to an kama mutum ya ƙara zero dubu ɗaya da a kauce saboda wannan ai wannan is a punishable offense wannan kamata kai tsaye za a wuce da shi sarfi ai inda ya zama criminal to sai ya itarwa da dimbar cewa ga halin da ake ciki dimbar sai mazarci a kira masa branch manager ɗin ya buɗe wa kuma da ya ce waye mata ya ce ka sa motar banki da 'yan sanda su kawo mutum aka sa motar banki da 'yan sanda aka cire mutum hankal aka kawo shugaban dimba ya ce kuma a taho da riyal 100,000 daga akawuntinsa a karɓi wani cek ɗin an ce mutumin yana zuwa dimba ya kashe da kuka yake kai a kuɗi wallahi ban da ci buƙatar ka ta kai ta 100,000 ba na ba ka 10,000 yake da na san da haka da ba zan bari ka tozar ba yana kuka ya ba shi hakuri ya sa aka tsara masa aka ba shi 100,000 kuma da larabar kawai ya fita yana wuce kuma dole aka ba shi hakuri ka kuma yanzu ne ba ai ba wai mu karɓi wancan 10,000 da muka ba shi ba sai ma kuma an ci ta a ɗan uwa wannan haka ake yi ibn Uthaymeen Allah ya kansa da rahama wata rana almajirin sa ya gaice shi auren auren sa to an yi auren auren za a yi walima to sai ya gaya wa shek cewa za ka zo za a yi walima sai shek ya ce to shi kenan to ya zo yi wa shek tiri suna shek yana zaune aka kawo masa cutar mota ta zuwa dead new brand a Lagos mukullin yana hannun ka motar tana wani suna hira da wani wanda ke hira da shi ne yake ba da labari ya ce wallahi sai ga ɗalibin ne wani ce masa hala za mu tamara ina cinin waliman nan yau sai sai ka yi haƙuri dama ina so in ganka ba zan samu zuwa ba saboda ina da ɗalibai da zan yi karatu da su amma ga kyauta ta wannan motar ne ba ya koni ne ba ko da kasa zo wani mafi kamar yi na wani wata to har ko ɗan tsurku ne suka zo suna so su haɗa ka da wani to kai irin yadda manya suke Sheikhul Albani Allah ya kansa da rahama malamin mu yake ba mu labarin Sheikh Ali ibn Ghazi a cikin gari a Madina yace abokin su wata rana Albani ya ɗauko shi daga Makka za su zo Madina Sheikh Albani wanda ne sirrin hadisi mai yawa ne ke da sala to Sheikhul Albani yana da gudu a mota yana da gudu a mota ya kai wata sabon mota Crusader farkon shigowar ta to a motar an rubuta 220 a mileage amma motar ba ta wuce 180 kiran Japan sai sai Albani yake cewa da abokin nasa kai ɗan Japan ɗin nan makaryata ne yake cewa da ɗalibi yake ji kun ce 220 amma ba ta wuce 180 sai ɗalibin ya ce to amma shekana Sheikh bin Baz ya fi ba da fatawa cewa bai halatta mutum ya wuce 120 ba domin hatarar sarki suka fara sai Albani ya dariya ce wannan fatawar makawo ke nan wanda bai tunda bin Baz makawo ne sai shi ai makawo ne bai taɓa cinki ba sai haɗi fatawa ba zan yi jarabi ziyara sai ce a malam anya ba mun ci naman sa sai ce a to ka ga masa in ka ga karshe ka ce ni na faɗa haka ka ce da yana da ido yana tuki to zai ba da shawara a iya wuce 120 shi kenan ɗalibin shi kuma sai suka haɗu da bin Baz sai magana sai magana sai sai shekara kwanaki ga abin da muka yi da Albani ya ce wai sai makawo ne ba ka yi shi yasa ka ce 120 in kai ne Allah kai ranka ne zai faɗi sai ka duba da yin murmushi sai ka ce masa wannan amsa wanda yake ba da ita wanda bai taba kada mutun ya biya biya shi ma da ya taba kada wani ya biya biya to da zai ba shikenan abin ya zama wa ɗan uwa na cinye lokuta gaba ɗaya kuma ina da babban uzurin da ya kamata dole in saka burki a nan fatan mu shi ne Allah ya kyautu da halayen mu Allah ya ba mu ikon kwantuwa da kyawawan halaye Allah ya mayar da mu zuwa gare shi mai rawar da take da kyau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Ah, para a palavra, então, eu vou... Ah, vamos fazer uma chamada de...